أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها كبرك مدساتها أولا مجلسي ميتار البركة مجلسينا abin da ya shahi alqur'ani duk da muna cikin muqaddima gabatarwa akan mas'ala ta alqur'anin wannan shine majlisin mu na biyu a cikin gabatar wannan muna 13 ga watan Rabiul Awwal hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 17 ga watan 9 a kalandar Bature 2024 kamar yanda sati da ya gabata muka fara matashiya akan ma'ana alqur'ani da muhimmancin alqur'ani a cikin rayuwarmu da irin tagomashi da bawa zai samu idan Allah ya datar da shi ya sanya hanyar shi a cikin hanjin alqur'ani ya karanta alqur'ani ya fahimci ma'anar shi ya yi aiki da abin da yake cikin alqur'ani kamar yanda muka yi bayani akan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke bayyana mana suke cewa mun kasance abinda muke dauka a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya biyar biyar ya karantar da mu aya guda biyar ya fahimtar da mu mi maradin ubangiji akan wannan ayoyin guda biyar mu fahimce ta mi aiki da ita sannan mu kai a sake karantar da mu wata aya guda biyar wannan kuma shine tsarin da ya kamata mutum ya bibiya ba wata aya da zaka karanta a cikin alqur'ani face ka san menene ma'anarta me maksudin da ya sanya ubangiji ya sabkar da ita dalilin me ya sanya aka sabkar da ita me ake nuhata da mu a matsayin mu na wanda ake umurtar mu aiwatar da abin da yake cikin ta insha Allah yau zamu dan tsokaci kadan akan wa'ansu abubuwa wanda suna da matukar muhimmanci game da mai karanta alqur'ani ko game da mai neman fassara alqur'ani shine duka wannan abubuwan suna tahiya ne akan abin da zasu wadada maka ko kuma su fahimtar da kai menene alqur'ani me alqur'ani yake kunshe da shi na farko zamu yi bayani akan Al-Qur'ani kamar yanda kake ji ana ta cewa Al-Qur'ani yana da wa'ansu sunaye wanda Ubangiji ya ambace shi da su a cikin Al-Qur'ani shi. Haka wanda Al-Qur'anin yana da wa'ansu siffofi wanda zaka ji an siffanta wannan Al-Qur'anin da su zamu zo zamu yi dan tsokaci kadan a cikin wannan al'amarin. Sannan abu na biyu wahayi wanda Ubangiji yake yi. Yaya aka sabkar da wannan Al-Qur'ani? Mun sani kamar yanda yau da gobe muke ta karantawa mun sani mala'ika Jibril aka isarwa da sako mala'ika Jibril ya isar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sako to wata hanya aka bi ta yaya wannan al'amarin ya kasance har yazo zuwa gare mu sannan baya da haka zamu yi bayani akan sabkar shi ainihin alqur'ani yaya ubangiji ya sabkar da shi tunda mun karanta ayoyi daban-daban ko a ƙasa ma ne ayoyin suke mun karanta an sabkar da shi alqur'anin na a cikin lawhul mahfuz an sabkar da shi baitul izza an sabkar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yaya akai ya iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wa'incin sabkakan da akai baya da haka zamu yi bayani akan hikimar da ta sanya Ubangiji bai sabkar da Al-Qur'ani ba
dukkan shi lokaci ɗaya ba sai aka rarraba idan bukata ta samu sai a saukar muku da wani abu dan tsungure kadan aya ɗaya aya biyar aya goma haka ubangiji ya saukar da alqur'anin shi wata hikima ta sanya sabanin kuma abinda muka sani at-taura an saukar da ita lokaci ɗaya haka injila an saukar da ita lokaci ɗaya dukkan wani littattafai wanda suka gwaci alqur'ani lokaci ɗaya ubangiji yake saukar da su baya da haka zamu gani sababban ko hanyoyin da zamu iya fahimta duk da wannan abu ne wanda yake shi ma mai zaman kanshi muna iya ketare shi mu yi bayani akan surorin alqur'ani haka da ayoyin alqur'ani kuma da kashe-kashen da aka yi wa alqur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa kamun shi na so mu yi bayani akan hada alqur'anin gudaya insha Allah zan yi kokari a cikin wannan awar daya tunda ina sa ran daga wannan satin mu liƙe muqaddima sai mu yi abinda ya kamata mu tai zuwa gare shi na harko alqur'ani kamar yadda muka yi bayani yana da sunaye wanda ubangiji ya ambace shi da su idan ka koma cikin alqur'ani zaka gani ubangiji ya ambaci alqur'ani da sunan alqur'ani kamar yanda yake bayyana mana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa lalle wannan alqur'ani yana shirye suwa zuwa ga abu wanda yake mafi dacewa a mafi dacewa gare ka wanda zai gyara maka duniyarka ya gyara maka gobe kiyamarka haka idan muka koma cikin alqur'ani zamu gani ubangiji yana ambatan wannan alqur'anin da alkitab littafi kama yake bayyana man laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun tabbas mu ne muka sabkar muku da wani littafi a cikin wannan littafin da kai ambatanku shin ba za ku hankalta ba ku fada ku gane ku lura ina ya kamata ku sanya hankulanku dindan ku samu daman ko ku samu rayuwa mai kyau a duniyar ku da rayuwa mai kyau a gobe kiyamar ku haka idan muka koma zamu gani ubangiji ya ambata mana alqur'anin nan da suna al-furqan kamar idan muka shiga cikin alqur'ani zamu gani ubangiji yana bayyana mana tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira kaga ma'ana sunan al-furqan yazo a matsayin sunan alqur'ani haka idan muka koma zamu gani ubangiji yana ambata mana lalle wannan alqur'ani ana kiran shi da az-zikr kamar yanda yake hadi mana inna nahnu nazzalna az-zikra inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizuna tabbas mu ne muka sabkar da wannan ambatan kuma mu zamu kiyaye kayan mu shi sanya zaka samu alqur'ani ba wani wanda yace canza shi ya canza kuma a fahimci ko a gaza ganewa da lalle an canza shi zaka gani wanda Allah ya bashi alqur'ani ko wanda ya hardace ko da aya biyar ce wani da zai karanta ba daidai ba kai tsaye zaka ga hankalin shi ya dawo yana nema ya gyara mai a'a ga abinda ubangiji yake nuhata kuma ga abinda ubangiji ya sabkar daga cikin alqur'ani shi haka idan muka koma cikin alqur'ani zamu gani ubangiji yana mana bayani lalle wannan alqur'ani ana kiran shi da at-tanzila abinda aka sabkar kamar yake bayyana mana wa innahu latanzilu rabbil alamin a cikin suratul shu'ara lalle wannan abin sabkani wanda ubangijin talikai ya sabkar da shi game da annabin shi dan al'ummar shi sun amfani da shi wannan kadan daga cikin sunaye ko umuman sunayen da ubangiji ya ambaci alqur'ani da su a cikin alqur'ani haka idan muka koma zamu gani wannan alqur'anin yana da siffofi kuma wannan siffofi zamu zano kadan daga cikin siffofin da ubangiji ya ambata zaka samu alqur'ani ana siffanta shi da haske kamar yadda ubangiji yake bayyana ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haganan kalmar nur ta zo akan sifa ce ta alqur'ani haka idan muka koma zamu gani ubangiji ya ambace shi da hudan ya ambace shi da shifa ya ambace shi da rahma ya ambace shi da mau'iza menene hudan shine shiriya kuma shifa'un waraka kuma rahmatan abun jin kai ne game da wanda suke karanta shi wa mau'iza kuma abun galgadi ne abun mu'astuwa ne kamar yanda yake bayyana mana ya hada mana wannan siffofin a cikin aya guda daya ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka idan muka leka zamu gani alqur'anin nan ubangiji ya siffanta shi da kalmar mubarak abu ne wanda ubangiji yayi yawan albarka akan shi kamar yanda yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi tabbas wannan alqur'ani ne wanda muka yi albarka a cikin shi kuma mai gaskata abin da ya gabace shi ne na daga littattafai haka idan ka koma zaka gani ubangiji ya siffanta shi da mubin kamar yanda yake bayyana mana qarja'akum minallahi nurun wa kitabun mubina tabbas haske daga gun ubangijin ku yazo muku kuma da littayi wanda yake mabayyani wanda zai bayyane maka wannan abin halak ne wannan abin haram ne haka alqur'ani yazo da ubangiji ya siffanta mana shi da siffa wadda take ta albushra abin albushr ne kamar yanda yake bayyana mana musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina haka yake bayyana mana lalle wannan alqur'anin abu ne wanda yake madaukaki kamar yanda yake cewa innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu likitabun aziz lalle kaga wa'inda suka kahura cewa ambatan mu a can baya mun yi bayani daga sunayen alqur'ani shine daukaki wannan kadan daga cikin siffofi wanda ubangiji ya ambaci wannan alqur'ani da shi sai wani abu wanda ya kamata mu fahimce shi shine wannan alqur'anin zaka samu lokacin da kake karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce maka wannan hadisin hadisi ne wanda yake qudsi meye bambancin hadisi qudsi da hadis da alqur'ani shi alqur'ani ai can baya mun fassara mun ce ga irin ta'arifin da malumai suka baiwa alqur'ani shine magana Allah wanda aka sabkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika jibril wanda ibada ne karanta wannan alqur'ani idan ka karanta zaka samu lada kuma baya da haka yace wanda yake farawa daga suratul nas ya kare daga suratu ya fara da suratul fatiha ya kare da surga da suratul nas shi kuma hadisul qudsi shine maganar da ubangiji ko maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito ta daga ubangiji abinda ake cewa mu a cikin tsarin ilimin hadisi za a ce wane ya rawaito abu daga wane wane yaji misalin malam Isa yaji ya wadi wa malam Hassan ko kuma malam Hassan yaji Usaini yaji ya zuwa Isa zuwa wane zuwa wane zuwa wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ake kira da isnadi to shi kuma da aka kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba magana shi bace ba magana ce ta ubangiji sai ya ce fi ma yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla daga cikin abin da yake rawaitarwa daga gun ubangiji shi madaukakin sarki zaka gani shi alqur'ani duk lokacin da zaka karanta shi kana da lada kamar yanda muka karanta hadisi a sati da ya gabata duk lokacin da mutun ya karanta manzo Allah yace ba za ka karanta alif lam mim ba face alifun harafi ce kana da lada goma lamun harafi ce kana da lada goma mimun harafi ce kana da lada goma shunna alqur'ani idan muka dauka zan mu gani ubangiji yayi wa manzon shi wa'ayi ta hanyar mala'ika jibril kuma ya kalubalanci larabawa da su zo da irin shi kaga mu'jiza ce shi kuma hadisul qudsi babu tahaddi akan shi wani ma yana iya zawwa da shi kuma haka babu ijaz abun gagara badau a cikin shi abun al'ajabi a cikin shi abinda ya huta hankalin mutum a cikin shi kuma idan ka karanta babu wani lada da zaka samu sai dai kurum ka yi mudawala sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman da kai zaka samu lada memecin da kai zaka samu ladan zaman ku kamar yanda yake bayyana mana cikin hadisin Abu Huraira majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatadarasuna fihi illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum arrahma wa khaffatuhum almalaika wa zakarahum Allah fi man inda ba wa'ansu mutane da za su zamna irin wannan majalisi wanda za a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su ringa tazakuri suna mudawala suna tilawa alqur'ani ko kuma a'a su koma kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ringa karanta yace face mala'ikun Allah sun sabka a gare su rahama ubangiji ta lullube su haka a ambace su abun wanda suke wada ubangiji ɗan gaban goshin ubangiji kaga wannan shi zaka samu lada idan ka karanta duk harafi da lada goma shi kuma hadisul qudsi babu hirar ka samu lada sai dai ladan zama na karanta shi haka idan muka koma zan mu gani alqur'ani ba a dangana shi in ba ga ubangijin mu ba shi kuma hadisul qudsi zaka gani ai an dangana shi daga manzon Allah zuwa ga ubangiji fi ma yarwihi azza wa jalla ko kuma zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo yake cewa yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ko kuma zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana fi ma yarwihi ar rabbihi azza ko kuma mai rawi mai riwaya zai ce maka daga cikin abinda ake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito da gun ubangijin shi a gulguje mu fahimci hadisul qudsi magana ce ta ubangiji amma ni bata zo ba ta hanya yanda alqur'ani yake zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi sanya shi hadisul qudsi takanyu hanyoyin da ake samun shi zanniyatu subuti ne a bangaren fiqh muna da ko usulul fiqh muna da mas'ala wanda da kai dalili wanda yake qat'iyyu subut wanda tabbatacce ne babu wani majal na a ce wanda abun gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba da kai zanniyatu subut shine akhbarul ahad wanda mutun dai ya rawaito su takanyu hadisul qudsi a samu mutun dai zai rawaito shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan muna da shakka takanyu wannan ya kasance hadisi ne wanda yake sahihi ko kuma hasan ko kuma ya kasance hadisi ne wanda yake da'ifi amma dai alqur'ani dukkan shi qat'iyyu subut ne babu wani shakka idan an ce maka alqur'ani akan wannan tabbaci ne babu wani kokonto akan yana da abu ne ko da sahihi ne ko ba sahihi bane ba sai mas'ala ta gaba wadda nayi bayani zamu tattauna akan ta shine ainihin wahayi abinda ake cewa wahayi a harshen larabci shine wani dan ishara da za a yi a gaggauce ta wata hanya wadda take boyayya wanda kai kana gehe na ba zaka iya fahimta ba me akai kai tsaye kurmus yanayi na zai canza ko yanayin wanda ake yi wa wahayin za ya canza kuma ka gani ya dawo cikin hayyacin shi amma dai kai da kake kusa da shi baka san ba me akai ba kuma lokaci ne wanda yake dan ka shi sanya suke cewa idan aka ce maka wahayi shine i'lamul khafiyyu sari al-khas biman yuwajjahu ilayhi bihaythu yukhfa ala ghayrihi shine za a sanar da kai da wani abu a boye kuma a gaggauce dan lokaci wanda yake dan kadan kuma wannan abin da za a zo a isar maka da shi a gaggaucen nan a boye ne da wanin ka bai san ba abin da aka yi ba abu ne wanda yake kebantacce wanda ubangiji sai ya zabi wanda ya ga dama sai ya bashi wannan dama wannan wa'ansu daga cikin malaman lugha suke cewa idan aka ce maka wahayi yana daukan ma'anoni har guda biyar ma'anoni guda biyar na harko kamar yanda alqur'ani ya zo da ma'ana shine al-ilhamul fitri lil insan ya kasance duk abin da za a yi mini ilhamar shi in ji shi a cikin raina in tashi in tahi in aiwatar da shi wannan ma mun ana iya ce mai wahayi amma dai ba irin wahayi ba wanda ake yi wa manzanni ba shine nan bangaren harshen larabci muke bayani shine wahayi ilhama da za a yi maka wani nuni da za a yi maka a cikin zuciyarka ka tashi ka taika aiwatar da wani abu na alkhairi wannan ma ana kiran shi da wahayi a harshen larabci kamar abin da yake kana da ma'ayyi annabi Musa alaihi salam ubangiji yake cewa wa wahayna ila ummi Musa an ardihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين يجي تيوا تبس من يوا ما أيها النبي موسى وحي كاتب يجي إن دعاك أي قوة وتمتي أمزعين النبي باب كم بزاعي باب kaganin shi yake baka da makka fahimci ilhama ce ubangiji ya mata ba wahayi bane ba ta hanyar mala'ika jibril aka yi mata an cusa mata wannan abin da zata aiwatar a cikin zuciyarta an ardihi tishayar da danki idan kika ji tsoro akan shi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani ki jewa shi cikin teku cikin ruwa kada ki ji tsoro kuma kada ki yi bakin ciki yace mata inna raduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin zamu medo miki da danki kuma zamu sanya shi a cikin manzanni shi sanya malaman lugha suke cewa kalika ka gani irin tsari na ubangiji yanda yake tsara larabci yanda dama abin nashi ne shi ya yassare mana muke yi ya kawo a cikin aya ɗaya aka kawo umurni guda biyu aka kawo hani guda biyu aka kawo albashir guda biyu yanzu aka bar ka aka ce maka kai ka tsara ka yi zancen ka a cikin ana so ka kawo a cikin wannan daya lin daya ka kawo dukkan wannan abun guda shidda ka iya shi sanya suka ce shi sanya aka kalubalanci da larabawa ku zo ku karanta ku zo da irin shi kai in bukwa iya ba ku zo da ayoyi guda goma kai in bukwa iya ba ku zo da mafi gajeruwar sura da take cikin alqur'ani yace musu to fa illam taf'alu wa lan taf'alu idan bukai har abada ku ba za ku yin ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kaga nan malamai loga suke cewa kaga ubangiji ne ilhama yayi wa ma'ayya annabi Musa ta tafi ta aiwatar da abin da ake so amma dai ba mala'ika aka turo mata ba shi sun ya suka ce ma'anar wahayi bangaren lugha yana daukar ilhama abin da zan ji a cikin raina in dace in aiwatar da shi na daga alkhairi wannan duka yana iya kasancewa ilhama ubangiji yana iya maka yana iya muni yana iya ma wani mu koma bayan mu haka malaman lugha suke bayyanawa suke cewa idan aka ce wahayi ana iya nuhata shi al ilhamul gharizi lil haywan abinda dabba zata kudurce a zuciyarta ta aiwatar na daga sha'awarta kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kamar yadda ubangiji yayi wa udan zuma wahayi ta kasance ta riki gidajenta kan dutsi ko kuma kan itaciya anan zata yi wannan duka wahayi ne aka yi mata ko kuma ya kasance al-isharatu as-sari'a ala sabilir ramzi wal iha wani dan nuni da za a yi maka kai tsaye dan lokaci wanda yake dan kadan kuma na ka aiwatar da abin da ubangiji yake nuhata kaga kamar abin da yawa kana lokacin annabi zakariya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilayhim an sabihu bukratan wa ashiya kaga su ba annabawa bane ba amma dai ubangiji ya kawo kalmar wahayi aka yi musu wahayi da su yi wa ubangiji tasbihi dare da rana ko safiya da yamma haka idan muka dauka ma'anar shi yana iya kasancewa waswasin da shaytani yake yi wa dan adam wani shaytani dan uwanka zai iya zawwa yayi maka wahayi shi ma wannan ana daukan shi bi ma'anar wahayi kamar yanda ubangiji yake bayyana mana wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum tabbas ubangiji wa tabbas shaytanu suna yi wa junayensu wahayi ba dan komi ba dan su yi jayayya da ku akan abinda kuke na kanshi na gar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma ubangiji yake bayyana kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin aljin wal insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawl gurura haka ubangiji ya sanya yake yi wa ko haka ubangiji ya kaddara shaydanu suke yi wa ɗan uwansu junansu shaydanu wa'ayi su ringa kawata musu kawunan zance duddan su lalata muku aqida ku su lalata muku tahiyya ku abu na biyar na karshe daga cikin abubuwan da malaman lugha suka kawo suka ce abinda ake nihi da wahayi shine mayulqihi Allah subhanahu wa ta'ala ila almalaiika min amrin liyaf'aluhu abinda ubangiji yake jefawa mala'iku a cikin zukatansu na daga wani umarni duddan su aiwatar da shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana idh yuhi rabbuka ila almalaiika anni ma'akum lokacin da ubangiji mala'iku da suka samko su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ubangiji sai yi musu wahayi lalle ina tare da ku wa habbitu alladhina amanu fa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ruba fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banana abinda malaman shari'a suke cewa wahayi shine kalamu Allah ta'ala al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'ihi shine duk wata magana wanda ubangiji tashi ce wannan magana ya sabkar da ita ga wani annabi daga cikin annabawan da ya zaba wannan shi ake kira da wahayi idan muka dauki ma'anar shi masdarin shi malaman shari'a suke cewa i'lamu Allah ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'atin shine ubangiji ya sanar da wani ɗaya daga cikin bayin shi wanda ya zaba dama mun sani Allahu yastafi min almalaiikati rusulan wa min annas Allah yana zaba daga cikin mala'iku wanda ya ga dama da cikin mutane wanda ya ga dama su kasance su ne a aikin shi ubangiji idan ya zaba zai sanar da wani abu ne daga shari'a amma dai ta wata hanya wadda take koyayya wadda take kai tsaye dan lokaci ne dan kadan zai zo ya gita kurum shikenan an yi wahayi he dai a karanta musu abinda ubangiji ya sabkar idan muka dauka zan mu gani harko ubangiji yana yi wa mala'ikun shi wahayi ta wata hanya ubangiji yake yi wa mala'ikun shi wahayi shine ubangiji yana musu magana gaba da gaba kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara yake cewa wa izqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna lokacin da ubangijin ka yake magana da mala'iku gaba da gaba yake ce musu tabbas zan sanya mamayi a saman doran kasar nan suke jayayya ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana ubangiji idan ya tashi yana yi wa mala'iku wahayi kai tsaye haka idan muka koma da kai hadisi hadisin Nawas bin Sam'an yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake ce mana idan ubangiji yayi nuhata yin wahayi ga mala'ikun shi lokacin da ubangiji ya so yayi wa mala'ikun shi wahayi yake cewa yake cewa dalilin jin tsoron ubangiji kada ubangiji ya sanya ya bada umarnin a rusar da ita a rusar da ita kuma wannan abu ne mai sauki a gun ubangiji inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakuna yake cewa idan ɗan sama suka ji saman nan ta dauki tsawa a lokacin nan za su hadu suna su mammu suwaye ɗan sama su ne jandunan ubangiji mala'ikun shi idan suka hadu suna su mammu a lokacin nan yace harkon wanda zai tada kanshi shine mala'ika jibril idan ya tashi fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada Allah sai yi wa mala'ika maganar da yake so daga cikin wahayin shi iya abinda ubangiji ya ga dama zai wadi mai sakon shi yake cewa a lokacin nan sannan sauran mala'iku kowa ya tashi yake cewa idan suka tashi za su tambaye mala'ika jibril ma za qala rabbuna me ubangijin mu ya faɗa a lokacin nan mala'ika jibril zai ce qala rabbukum qala rabbuka qala al-haqqu wa huwa al-aliyyul kabir ubangijin mu gaskiya ya faɗa kuma shine madaukaki shine mai girma haka zai wuce akan kowace sama idan suka tambaye shi tunda sun faɗa sun su mun san sako ne ubangiji ya bada su ce meye ubangijin mu ya faɗa mala'ika jibril zai ce musu gaskiya ubangijin mu ya faɗa kuma ubangijin mu me shine madaukaki kuma shine mai girma haka idan muka koma kan nusus na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu gani da kai wa'ansu da sissukan da suke mana bayani lalle alqur'ani an same shi a san a cikin lauhil mahfuza shine allan ko sijillin da aka rubuta komai da komai a cikin shi suka ce to a wannan halin lokacin da ubangiji ya nema ya aiko da mala'ikan shi jibril mala'ika jibril yana zuwa ya dauka a wannan lauhil mahfuza ya zo ya isar mana amma dai wannan hada ce wadda batta da rinjaye kasancewar alqur'ani magana ce ta ubangiji direct ubangiji idan ya nuhaci yi wa mala'ikan shi magana yana yi wa ubangiji yana yi wa mala'ikan shi magana ya isar da sakon da ake so shi sanya akan haka maluman baluman ulumul qur'ani suka kasu suka tayi suka samu sabani wa'ansu daga cikin suka ce a'a idan ya tashi ubangiji zai yi wa mala'ikan shi magana yana yi mene baki da baki sannan ya isar da sakon zuwa inda ya kamata a isar da shi ibba ya kasance cikin mala'iku ko kuma zuwa ga wani dan adam wanda ubangiji ya zaba ya fifita shi da annabci ya fifita shi da manzanci yesu wa'ansu daga cikin malumai suka ce a'a mala'ika jibril yana zuwa ne lauhil mahfuz idan dama alqur'anin a hude yake sai a ce mai dauko wuri kaza zuwa wuri kaza ya tafi ya dauko a lauhil mahfuz ya zo ya isar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu daga cikin malumai suka ce a'a ai ubangiji idan ya tashi aiki aiken mala'ika jibril yace yana tusa mene sakon da yake so ya isar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar shi wada mafi rinjaye shine ubangiji yana yi wa mala'ikan shi wahayi gaba da gaba ya isar mai da zantan da yake so ya isar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda can muka gani yanda ubangiji yanda yake bayyana mana haka idan muka koma a cikin alqur'ani zan mu gani da kai dalilai wanda suke tabbatar mana haka kamar yanda ubangiji yake bayyana wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alima lalle kai zaka samu wannan alqur'anin ne ko zaka dauki wannan alqur'anin ne daga gun wanda yake hakimun alima mai tsananin hikima kuma musani akan komai da komai kaga idan aka ce at-talaqi dauka ne gaba da gaba an bashi shi ma ya bada ya izo ya ya kawo mai haka idan muka koma cikin suratul tauba yake cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah idan wani mushriki yana maka take take yana nuna maka a baka san komai ba yace ka jiyar da shi kalmar ubangiji zancen ubangiji haka idan muka koma ubangiji yake bayyana mana wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badal idan kan karanta musu ayoyin wanda suke bayyanannu yake cewa za su ringa ce maka zo mana da wani abu koma bayan wannan alqur'anin ko kuma ka canza mana wannan zancen da kake yi mu ba fahimta shi ba muke yi ba yace qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay yake cewa baya yuwa in canza abinda ba wai ni bane ba nazo da shi ba daga gun ubangiji na yazo ni ma ina bin abinda aka yi min wahayi ne kaga wannan shike nuna maka daga malaika jibril daga gun ubangiji zuwa malaika jibril zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gulguje yaya shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi mai wahayi ta hanyar malaika jibril ko kuma umuman yaya ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi malamai suke ka suka kasa mana abubuwan gida biyu kamar yanda nassu suka na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce yiwa wani daga cikin annabawa ko manzanni wahayi yana iya kasuwa kashi biyu da kai wanda babu intarbal tsakankanin mala'ika tsakankanin ubangiji da shi da annaba babu wata wasiqa da kai kuma wahayin da tilas sai an biyo ta wasiqa sannan a isar wa manzon da sakon da ake so a isar mai na hurko idan muka dauka wanda babu wasiqa daga gun ubangiji zuwa ga annabin shi ne shine suka kasa mana shi kashi uku na hurko shine takan yi wannan annabin ya kasance yayi mahulki idan yayi mahulki kaga ba malaika jibril bane ba zai zo ya sanya shi mahulkin a'a daga gun ubangiji ne zai nuna mai abin da ya kamata idan muka koma kan hadisin Aisha wanda yake cikin sahihai take cewa horkon abin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamun malaika jibril ya sabko zuwa gare shi ya karanta mai ikra ya shake shi ya ce mai karanta ya ce bai sani ba bai iya ba ya ce karanta ya ce bai iya ba ya ce karanta bai iya ba ya ji har ya kai wahala ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a karanta mai ikra yake cewa ta ya kasance yana muhulki wanda yake kyakkyawa a cikin barcin shi ba wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai gani a cikin mahulkin shi kamar ka ce wayewar gari zai gan shi kara duk abin da zai gani to washe gari kamar wayewar gari abin nan sai ya tabbata kuma wannan da ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle mahulkin annabawa gaskiya ne wannan shine horkon duk wani annabi da ubangiji yake hore yake aikowa horkon abin da yake fara yi shine ar-ru'yah salihah mahulki wanda yake na gaskiya daga nan zai fara yana ganin haka ana shiryar da shi ne ko ana mai introduction na abin da zai zo mala'ika za a turo maka ya baka wannan ya isar maka da wannan sakon na ubangiji ka isarwa al'ummarka da wannan sakon Aisha take cewa ba wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai gani face ya wayi gari ya ganshi karara abin da ya gani a cikin mulkin shi shi sanya nan da kai wata togaciya an su daga cikin malamai da suke cewa a'a ai ru'yah salihah hatta alqur'anin ma ya sabka bangaren mulki wanda yake na gari akwai hadisin Anas bin Malik wanda Imam Muslim ya hutar da shi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tare da mu cikin masallaci kurum sai barci sai ya dauke shi da ya tashi sai yake dariya yana mulmushi sai muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasan ya ka dariya yake cewa ai an sabkar mini yanzu a cikin barci na an sabkar min da wata sura wadda ita ce inna a'tainakal kausar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar yake cewa wannan albushir din da aka yi min an bani wani tabki na alkausara yace shi yasan ya da na tashi nake dariya to dan malamai suke cewa a'a ai tukan yi ya kasance a halin wannan barcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi an sabkar mai da alqur'ani wada mafirin jayi babu wani abu wanda aka sabkar da alqur'ani daga cikin alqur'ani wanda aka yi shi wanda aka sabkar da shi a cikin mulki rubbama malaman hadisi suka ce takan yi a halin wannan al-igma su mannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi takan yi ra'ayi daga cikin halin yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi amma dai ba barci bane ba baya yuwa a sabkar ko ba wani abu wanda aka sabkar na daga alqur'ani bangaren mulki wanda yake na gaskiya shi sanya abinda muke so mu kai kan shi shine a hali wanda ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi shine abinda zai gani a cikin mulkin shi kuma kamar waye ana gari yana wayewa abin nan zai wakanu abinda ya gani ji a cikin mulkin shi haka idan muka koma zan mu gani abinda yake tabbatar mana lalle ubangiji yana yi wa manzannin shi wahayi ta hanyar mulki shine ka koma kan kissa ta annabi ibrahim alayhi salam da shi da danshi isma'il ubangiji yake bayyana wa fa basharnahu bi gulamin halim falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajni in sha Allah minas sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين اجتي و لوكاتين دا النبي إبراهيم رنشيا كاي موركي لوكاتين أكا أمرتيش أكا تيمي kayanka wannan dan naka a ina ya gani a cikin muhalki ya gani da ya tashi ya bai wa dan shi labari yake cewa ya babana ka aikata abinda aka umurce ka insha Allah zaka same ni daga cikin masu hakuri a lokacin da ya wayi gari ya kai zai yanka dan shi aka kiraye shi aka ce tabbas Ibrahim ka gaskanta muhalkin da kai kaga wannan hanya ce ta ubangiji ya isarwa manzon shi ko annabin shi da sako bangaren muhalki wanda yake mai kyau a cikin barcin shi kuma mulki mai kyau wai bai takaita ba ga annabawa ba duk wani mutum na gari yana iya mulki kuma ya ga abin da ya gani a cikin mulkin shi kamar wayewar gari hanya ta biyu shine ubangiji yana iya yi wa manzon shi wahayi ba tare da hijabi ba yayi wa manzon shi wahayi gaba da gaba amma dai ba tare da ya ganshi ba kamar abin da ya wakana ga annabi Musa shi sun ya ubangiji tace yake bayyana rawa makana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin baya dacewa ga ubangiji yayi wani dan adam magana ko yayi mai wahayi in ba ta hanya guda biyu ba shine ko a yi mai wahayi ko kuma a kai kasance da kun shamaki tsankanin shi da ubangiji da shi da ubangiji ubangiji yayi mai magana haka lokacin da ubangiji ya zana mana annabawa yake cewa kallamallahu Musa taklima haka ubangiji yayi wa annabi Musa magana kaga wannan yake tabbatar mana lalle ubangiji yayi wa annabi Musa magana gaba da gaba sai dai ba tare da ba annabi Musa ba ya ganshi ba shi san ya nake ce maka aunin wara'i hijabi ko kuma ta wurin bangaren ko wani hijabi shi san ya lokacin da annabi Musa ya ji dadin magana ubangiji sai ya ce wa ubangiji arini anzuru ilaika ya ubangiji ka dan bude mana hijabin da yake tsankanin na da kai mana in ganka ubangiji me yace me yace me lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin wa ana awwalu wa ana awwalul mu'minin yake cewa lokacin da yaji dadin magana ta ubangiji sai ya ce ubangiji dan yaye mana hijabin mana in ganka ya ce annabi Musa har abada ba za ka ganni ba nan abadiyya a nan rayuwar duniya kenan saboda gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana albishir dukkan mu za mu ga ubangiji duk wanda ka tada ka hure in aka zo za ya ga ubangiji amma dai ba gani ba wanda zaka samu nutsuwa ba ko gani wanda zaka ji dadi ba sai idan muka shiga gidan aljanna ubangiji ya kware hijabin da yake tsankanin mu da shi za mu ganshi kamar kace daren 15 wata ya hudu tantagal ya hudu ya bayyana da dukkan hasken shi yake cewa a wannan halin za mu ji dadi iya jin dadi dadin da har ya huce jin dadin da muka ji lokacin da muka shiga gidan aljanna nan yake cewa idan kana so ka ganni ka kalli wancan dutsen idan na kware hijabin da yake tsankanina da kai in wannan dutsen ya tsaya bai narke ba yace to tabbas Musa zaka ganni falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da dutse ubangiji ya dan bude hijabin da yake tsankanin shi hasken ubangiji ya dushashi wannan dutsen saboda tsoron ubangiji ya narke Musa ya kwadi yana sumamme lokacin da ya tashi yake cewa ubangiji tsarki ya tabbata gare ka kuma na ina ne tuba zuwa gare ka kuma tabbas ni ina ɗaya daga cikin farkon mummunai wannan kenan hanyoyi guda biyu in ma ya kasance wahayi ba tare da wani interval ba tsayankanin ubangiji da manzanci in ma ya kasance bangaren mulki da wannan annabin zai mun kawo dalili akan haka ko kuma ya kasance ubangiji yayi wa manzanci magana gaba da gaba amma dai bayan wani hijabi da yake tsankanin shi da shi da wannan annabin haka shi kuma wahayi wanda ubangiji yake yi ta tsakankanin shi a aiki mala'ika jibril zuwa ga annabin nan shine idan muka leka zan mu gani da kai wa'ansu haloli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun kanshi lokacin da mala'ika ya zo mai da wahayi nan ko ita ce halar da ta yi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hutar da shi daga cikin hayyacin shi shine idan mala'ikan za ya zo zai ji kamar ana buga ko ana zuba sarka akan falakin dutse zaka ji karan babu dadi to shi kuma wannan ina hadisin Nawas da muka wannan lokacin da mala'iku suke buga wannan insu fuka-fukan su lokacin da suka ji kalma ta ubangiji qala rabbukum madha qala rabbuna qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir suna buga fuka-fukan su yace irin wannan karan mala'ika wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake shi wannan yana hutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga hayyacin shi kuma wannan shine mafi tsanani a cikin lokacin da ake aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi shi sanya hadisin da kai hadisin da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iza qada Allahu al-amra fi samai darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha qid'anan liqawlihi kas-silsila ala safwan yake cewa idan ubangiji ya zartar da wani hukunci a sama yake cewa mala'iku za su buga fuka-fukan su wannan fuka-fukan nasu saboda kaskantar da kansa a gaban ubangiji shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jin haka yake cewa kamar kace ana zuba shan ta ƙarni akan falakin dutse idan ana zuba ta zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rikice hayyacin shi ya koma zuwa ga wani ko yanayin shi ya koma zuwa ga wani yanayi daban kamar yanda hadisin Aisha yazo yake bayyana mana na biyu yake cewa daga cikin halolin da manzon Allah yake tsintar kanshi lokacin da za a yi mai wahayi shi shine mala'ikan zai zo mai a siffan dan adam ya zo ya isar mai da sakon da ubangiji yake so ya isar mai wannan ita ce hali mafi sauki game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha tana bayyana man take cewa wannan lokaci zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sabkar mai da wahayi ne wanda yake ko dare wanda ake sunkurin sanyi zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zubar da zuha saboda abinda inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu zamu isar maka zamu sanya maka ko zamu baka ko zamu dora maka yaunin ko zamu aiko maka da manzo da wata kalma wanda take mai yauni shine wannan alqur'ani dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora tinya shi akan tinya ta yace he ga kurun mala'ika jibril ya zo yace wallahi sai da nago he da nayi tunanin wannan kashin nawa watsi wazi saboda yaunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara akan yaunin da gare shi yace Allah Allah nake in ga mala'ikan nan ya dauke manzon Allah ya dawo cikin hayyacin shi ga wannan shi yake nuna maka alqur'anin nan ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya sha wahala sannan aka sabkar mai da ko ya sha wahala wurin sabkar mai da wannan alqur'anin aga ka koma ka ganin yanda aka saukar da alqur'anin nan wa'ayi na horko a wani yanayi aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 40 amma dai mala'ikan yana daukewa yana tahiyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya arci he gida yazo yana cewa matar shi ta lullube shi uban iyali yana a lullube shi yaga abinda bai taba gani a rayuwar shi ba ka gani kai kuma abin yazo maka da sauki ga abin da zaka samu idan ka tsaya kame da hankali abu na gaba a kulguje shine sabkar da alqur'anin da ubangiji ya sabkar mana da wannan alqur'anin mataki zamu gani sabka hakku da uku ubangiji ya kibanci wannan alqur'anin da shi sabka ta farko shine kan lauhil mahfuz kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul buruj wal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz ce wannan ita ce sabka ta farko wanda ubangiji ya sabkar da alqur'ani ce sai dai ba wani wanda ya san ayushe ne a wata hanya ce ta yaya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar mana da wannan sakon ba kuma ubangiji bai nema ba ya fahimtar ko ya sanar da manzon shi ba hakan ba kuma mun ma ban mu da intim mu ringa kwalo-kwalo ko mu ringa nema yaya akai aka sabkar da shi an hadi mana Al-Qur'ani ya tabbatar mana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu lalle ubangiji ya sabkar da Al-Qur'ani shi a saman Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz shine wani allo wanda lokacin da ubangiji ya halicce shi kamun ya halicci sama da ƙasa da shekara 50 ya halicce shi ya halicci alƙalami yace mai rubuta. Ya rubuta maqadirul khalq duk abinda zai wakana duk wani abinda ubangiji ya halitta to an rubuta raskonar shi yaushe zai zo duniya me zai yi a duniya yaushe zai koma zuwa ga ubangijin shi me sakamakon shi a gobe kiyama to wannan bamu sani ba a wata hanya ta yaya a wani lokaci ubangiji ya sabkar da alqur'anin shi akan Lauhul Mahfuz sabka ta biyu shine ubangiji ya sabkar da wannan alqur'anin daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza Baitul Izza shine wani masallaci ne ko wani daki ne a sama ta farko wanda a koda yaushe mala'ika 70,000 sai sun sabko sun yi sallah a cikin shi idan sun huce wa'ansu ba za su sake dawowa ba wa'ansu sabbi za su sake shigowa su sallaci su yi sallah a cikin shi wannan yake nuna maka ma ya alamu junud rabbika illa hu ba wani wanda ya san rundunar ubangiji in ba shi ba to a lokacin nan ubangiji ya sabkar da wannan littafin akan Baitul Izza Baitul Izza nan dalilai a cikin Al-Qur'ani sun tabbatar mana ka koma cikin suratul Dukhan ubangiji yake bayyana mana inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin tabbas mu muka sabkar da wannan Al-Qur'anin a wani dare wanda yake mai yawan albarka ka koma cikin suratul Qadr sai ka samu fassarar wani dare ne shine ubangiji yake inna anzalnahu fi lailatul qadr daren lailatul qadr shine daren mai tike da albarka a wannan daren ne ubangiji ya sabkar da wannan alqur'ani to daren lailatul qadr a ina yake a wani wata yake a wata rana ake samun shi a mu koma cikin suratul baqara ubangiji ya bayyana mana lalle daren lailatul qadr a cikin watan ramadan yake sai mu koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana mana a wani dare za mu samu daren lailatul qadr nan kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara shahrur ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da ubangiji ya sabkar da alqurani kaga waccan ayar tana nuna maka daren lailatul qadr ne ubangiji ya sabkar da alqur'ani kuma a daren lailatul qadr shine dare wanda yake mai albarka shi kuma manzon Allah ya ce maza ka neme ta a goman karshe mara ta goman karshe awakhir ko a goma na karshe mara ta goma na karshe na watan ramadan kina wannan shi yake tabbatar mana lalle ubangiji ya sabkar da alqur'ani shi a daren lailatul qadri kamar yanda da kai hadisin sa'id ibn jubair daga abdullah ibn abbas yake cewa ubangiji ya raba alqur'ani daga ambato zuwa baitul izza a dare wanda yake na daren lailatul qadri wannan ita ce sabka ta biyu wanda wannan alqur'anin ubangiji yayi da shi a game da wannan sabka ta ƙarshe shine sabkar da aka sabke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'anin ta hanyar mala'ika jibrila kuma wannan shine dalilin wannan sabkar ko ranar da aka fara wannan sabkar ya kasance haske ya yaɗa wannan duniyar tamu kuma shari'a ta zo wa dan adam bayan mutane sun kasance sun bude daga kan addinin annabi Ibrahim alaihi assalam ta hanyar mala'ika jibril aka saukarwa ubangiji aka saukarwa manzon mu sallallahu alaihi wasallama wannan ambatan kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul shu'ara nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin aw lam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u banu isra'il wa law nazzal على بعض العاجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنون مسألة تقبى ودى إتما تنادى مهمان يسوك تي أكنت شيني أدد شكرين دا وأن القرآن يينا سكا ديوة لغتكم ما لما سنتهي أكن خاصة ما لما تشريع الإسلام سنتهي أكن وأن القرآن يهار سبكا أغر مكة yayi shekara 10 ko shekara 23 ko kuma a cikin garin Makka sakkashi an yi shekara 10-12 da wata 15 da kwana 13 Al-Qur'ani yana sakka a garin Makka ya fara daga rana ta 17 ga watan Ramadan shekara ta 41 da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara sakkar da wannan Al-Qur'ani zuwa ga shekara zuwa 1 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 54 da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fada mafi rinjaye wanda malamai suka yi kaga idan ka hada zaka samu wata 10 ko shekara 12 da wata 15 da kwana shekara 12 da wata 5 da kwana 13 idan ka hada haka zaya baka haka idan ka koma garin Madina zaka gani daga dai ga watan Rabiul Awwal shekara ta 54 har zuwa shekara ta 9 na daga Zulhijja shekara ta 63 wannan ga wanda suka takaita akan lalle aya ta karshe wanda Ubangiji ya saukar shi ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina idan ka kara kwana 84 akan haka shine zai baka shekara 23 har da yanka kenan umuman idan ka dauka shekara 12 da wata 5 shekara 10 da wata 5 haka zaka samu sarkar alqur'ani can a garin Makka nan a garin Madina kenan zai baka shekara 23 alqur'ani yayi yana sabka mun yi bayani akan hada alqur'ani duk da kwai hikima ta ko kuma a gulguje ni bayani akan horkon abinda Ubangiji ya sabkar na daga Al-Qur'ani horkon abinda Ubangiji ya sabkar da suratul Alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa didda da kai sabani wurin malamai wa an suna cewa a horkon abinda Ubangiji ya sabkar shine ya ayyuhal muddassir akwai hadisin Abdullah ibn Jabir shi kuma Abdullah ibn Jabir haida aka tarar da shi a garin Madina aka bashi labarin abinda ya waka da yake cewa manzon Allah ya faɗi mana an sabkar me da ya ayyuhal muddassir amma dai faɗa mafi rinjaye shine an sabkarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan baya da ita aka sabkar me da suratu ya ayyuhal muddassir baya da ita aka sabkar da suratul fatiha kamar yanda wa'an suka tai akan suratul fatiha ma ita ce horkon abinda aka sabkar wa'an su kuma suka tai akan aha bismillahir rahmanir rahim shine horkon abinda aka sabkar amma dai wa'an mafi rinjaye abinda aka sabkar kamar yanda hadisi na ingantacce a cikin sahihul bukhari awwal ma wannan kitabu bada'il wahyi ya kawo hadisi yake cewa shine horkon abinda aka sabkar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iqra bismi rabbikal ladhi khalaq hazu wa 'allama al-insana ma lam ya'lam ayoyi guda 5 kuma malamai sun yi sabani akan wata aya ce ta karshe wanda aka sabkar a alqur'ani to sun tafi akan aya wattaqu yawman turja'una fihi ila allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna wannan ita ce aya ta karshe wanda aka sabkar kuma ita ce wada mafi rinjaye yake cewa da kai hadisi ingantacce wanda yazo suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bayan sabkar wannan aya kwana 9 kadai a rayuwar shi ta nan duniya bayan ita kurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida araba akwai wa'ansu daga cikin malamai sun tai akan aya ta farko aya ta karshe wanda aka sabkar shine ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina hadisi ne wanda shi ma Imam al-Bukhari da Imam al-Baihaqi suka wutar da shi hadisin Abdullah ibn Abbas akwai kuma wanda suka tai akan a'a ayar da ta sabka ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidinin aya mafi tsaho a cikin al-Qur'ani aya bashi idan ka dauka duka wannan kana iya hada wannan zantattukan guda ɗaya kamar yanda Imam Suyuti ya kawo yake cewa ai duk wanda yayi magana yana da gaskiya ayoyi ne dukkan su ɗaya tazo bayan ɗaya ayoyi ne aljira zake a gani zakai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum in kuntum mu'minina ya bayanta wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya bayanta ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidinin yace duka wannan bawai ba wani abun mamaki a wata kan yi wancan ya fahimci wannan ayat ta zo bayan wannan amma dai idan muka dauka duka fada mafi rinjaye shine wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoran ranar da za ku koma zuwa ga ubangijinku thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan cikawa kowa ta rai abinda ta aiwatar ahum la yuzlamun kuma ba a zalunci ba kowa ba sai abu na karshe wanda zamu tsokaci akan shi shine hada wannan alqur'ani idan muka dauka hada alqur'ani zamu gani da kai harko lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wa'inda suka hargace wannan alqur'ani sai dai wa'inda suka hargace wannan alqur'ani sun hada shi ne baki da baki daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda ya rubuta wani abu daga cikin alqur'ani illa abinda wanda suka kebantu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an sabkar mai da wahi wani ya rubuta aya kaza ya kai ta gida ya aje wani akan allo wani akan icce wani akan dutse wani akan wata haka kowa yake rubutawa wanda bai iya rikewa ya tayi aje ta to daga cikin lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu ga da kai wa'ansu gwarazi wanda ubangiji ya ba su baiwa har da ce alqur'ani daga horkon shi har zuwa karshen shi shi sanya da kai hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana ce mana ku dau wannan alqur'anin daga mutane guda hudu sune na horkon su shine Ubay yake cewa Abdullah ibn Mas'ud sannan Salim sannan Mu'az bin Jabal sannan Ubay bin Ka'ab wannan mutanen guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a dauki alqur'ani a gunsu haka idan muka koma da kai hadisin Qatada wanda yake cewa na tambi Anas bin Malik nake cewa a cikin ku a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suwaye suka harbace alqur'ani lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai wa'inda suka harbace alqur'ani a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne guda hudu dukkan su daga cikin mutanen garin Madina suke yake cewa da kai Ubay bin Ka'ab da kai Mu'az bin da kai Zaid bin Sabit da kai Abu Zaid yake cewa wane ne Abu Zaid yake cewa ai wani dan uwan mu ne dan uwan baffan mu ne shi ba mutumin garin Madina ne wayannan dukkan sun harbace alqur'ani a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas bin Malik da kai wata riwaya ta Sabit daga Anas bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ba a samu ba wa'ansu wanda suka harbace alqur'ani ba aka musu sheda da sun harbace alqur'ani in ba mutane guda hudu ba da kai Abu Darda da kai Mu'az bin Jabal da kai Zaid bin Sabit da kai Abu Zaida wannan ba shi yake nunawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan kadai suka harbace alqur'ani wanda suka harbace alqur'ani suna da yawa sosai kaga a cikin ruwayoyin ma da muka kawo da kai wani a cikin wannan ruwaya wani baya cikin waccan ruwaya zaka same su suna da yawa wanda suka harbace alqur'ani kuma abinda yake tabbatar maka da lalle suna da yawa wanda suka harbace alqur'ani lokacin da aka yi Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya yaki waɗanda suka yi ridda a lokacin nan a cikin garka ta Musailama wadda aka kewaye su aka shiga aka musu kisan gilla musulmai suka musu kisan gilla wurin mutum 70 aka samu wanda mahardarta ne alqur'ani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi mutuwar shahada kaga wannan shi yake nuna maka lalle waɗanda suka harbace alqur'ani suna da yawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai waɗanda suka yi shahara daga cikin su da kai Zaid bin Sabit wanda ya musulunta bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yaron da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ya koyi yaren yahudanci ya tafi ya koye shi a cikin sati hudu ko kuma sati uku rakan kwana 20 da bai ya kare komai karantawa da rubutawa waɗanda ubangiji ya ba su baiwa da kai Zaid bin Sabit da kai Ubay bin Ka'ab da kwai wa'ansu Zubair bin al-Awwam da kwai Abbad ibn Sa'id bin al-As da kwai kuma ibn Sa'id bin al-As bin al-Umayya da kwai Hanzala bin al-Rabi al-Asadi da kwai Abdullah bin al-Arqam da kwai Abdullah bin Rawaha da kwai sauransu da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ake ta tahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su suna har da cewa har ya kai zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaura daga wannan duniya Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi amsa khalifanci bayan an tahi an yi yakin wanda suka yi ridda aka samu kashe-kashe na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-sahin da suka bada mutum 70 daga cikin maharrata al-Qur'ani dukkan su sun yi mutuwar shahada kuma dukkan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da su aka sabkar da wannan wahayi suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan Umar yace ina ganin bai kamata ba mu zamna kurma haka mu zuba ido maharrata al-Qur'ani suna mutuwa haka ina ganin Abubakar a hada wannan al-Qur'anin gufaya yake cewa yaya za a yi abinda ubangiji bai ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba a lokacin nan Umar yake ta bibiya Abubakar yake cewa har sai da ubangiji ya wanke mini kirjina ya sanya na fahimci abinda Umar yake nuwada kamar yanda ubangiji ya kaddara Umar ya fahimci mas'alar lalle ya kai ya dace a hada al-Qur'ani gufaya yace a lokacin nan ya kira Zaid bin Sabit yake ce me zan mu dora maka wani yauni wanda labudda sai kayi shi yace miye yaunin aka ce so muke hada mana alqur'ani mu daya yace wallahi tallahi ku sanya ni in dauki dutsen Uhudu in kwashe shi daga ni in tayi in sassaka in dauko bungu in kawo in tayi har sai na yi da kwashe shi yace yayi mini sauki akan a ce mini in dora in hada alqur'ani mu daya yace kuma ba zan yi ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni ayi ba yace suna bibiyar shi har ya kai shi ma ya fahimci lalle da kwai maslaha a wurin hada alqur'ani gudaya a lokacin nan Zaid bin Sabit yazo ya zamuna aka yi lajina duk wanda yake da wani abu wanda ya rubuta na daga alqur'ani yazo ya karanta ya kawo shi a rubuce da shaidu lalle ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashi ne aka hada alqur'ani gudaya a cikin mushaf guda daya aka baiwa Abubakar yake hannun Abubakar bayan mutuwar shi ya dawo hannun Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi bayan mutuwar Umar ya dawo wurin ya shi Hafsa yarda Allah shi tabbata a gare ta a lokacin nan ya kasance an samu futuhat daula ta musulunci ta yaɗu ko ina kurmi hirar musulunci kake shi wa'inda ba larabawa ba sun karɓi wannan musulunci sai ya kasance kowa yana karanta alqur'ani da yaren shi babu kiyayewa nan fataha ce nan kasara ce babu kiyayewa bawabu na luga na larabci babu kiyayewa yanda aka samkar da wannan alqur'ani a lokacin nan Amr bin al-As ya aiko Usman da wasiqa lalle fa yanzu musulunci ba wanda suke bobaye ba larabawa ba sun yi yawa a cikin shi idan aka saki alqur'ani haka zai kai kowa da yaren shi zai karanta alqur'ani shi kuma kaga ba haka ba ubangiji ya bayyana mana bilisanin arabiyyi mubin mun sabkar da shi da harshen larabci wanda yake mabayyani da haka bi dacewa yake cewa ina ganin a yi kokari a hada mutane akan lahaja guda daya yare guda daya yaren larabci yaren quraishawa abun wannan a wurin hada alqur'ani a aika wa kowa a lazantar da kowa ya karanta alqur'ani da yaren larabci yaren quraishawa a lokacin nan yace mun karɓi wannan shawara aka kirawo Zaid bin Sabit aka ce sabon aiki ya sa yanzu ni ake so ka hada wannan alqur'anin da yaren larabci yaren lahaja ko halishi na quraishawa daga cikin dawabi din da Usman yace duk wanda zai kawo alqur'ani da wani yare yaren larabci bin san ba lahaja ba kamar misalin ai Hausa da magaran da tamara ai da kai bambanci ai kaga dukkan su Hausa ce to irin wannan me ake cewa ba yare ba lahaja yare baya kasance ba yare ba ai yare duka yaren Hausa ne muke to lafazi to yace idan duk wanda yazo da alqur'ani aka samu sabani da wani halishi wanda yake ba nauyi quraishawa ba yace a yadda dashi a dauki na quraishawa duk wata kalma da ka gani a cikin alqur'ani kalma ce wanda take ta quraishawa saboda ba wanda suke larabci authentic kamar quraishawa kuma su aka sabkarwa wannan alqur'anin nasu aka sabkarwa mai yaran muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin nan akai lajina guda biyu da kai lajina abdullahi bin mas'ud da kai lajina zaid bin sabit Zaid bin Sabit yana nan wa in can suna aikin su su Abdullahi bin Mas'ud Zaid bin Sabit suna yi idan an gama za a yi raskwada yanzu duk wanda ya kawo abin da gare shi zai zo ya karanta alqur'ani idan ya karanta ya kawo abin da gare shi da shaida idan da kai sabani ya nemo wanda Zaid bin Sabit ya tabbatar da halishin Qurayshawa a zo a rubuta shi aka hada alqur'ani a mushafi guda daya da aka kare aka zo lajinar Abdullahi bin Mas'ud da lajinar Zaid bin Sabit suka zo suka yi wa juna raskwana yake cewa wallahi ba mu samu sabani ba in ba a aya guda daya ba cikin suratul tauba kaga dukkan alqur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshe wannan me yake nuna mana ubangiji ya daudawa ne zai kare kayan shi inna lahumu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan ita ce hadawa ta biyu wanda Usman bin Affan yayi sai ya sanya aka yi kofi guda hudu daya aka maida wa Hafsa daya aka bar shi a garin Madina daya aka kai shi Kufa daya aka kai shi Bisra daya aka kai shi Al-Amsa sauran gariruwa ita kuma Hafsa natan da aka amsa aka yi aiki da ita aka ce a kona shi saboda an kare aiki da shi saboda kada a samu kuskure wannan shine hadawa da aka yi wa alqur'ani kuma wannan hadawar da aka yi rasmin da aka yi zanen da aka yi na alqur'ani shine har yanzu muke aiki da shi shine ar-rasmu al-usmani kaga wannan kowa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada gudunmuwa akan wannan alqur'anin ya bada gudunmuwa dan wannan alqur'anin ya iso mana mu yi amfani da abin da yake cikin shi kuma duk wanda zai bada gudunmuwa akan wani aiki na alkhairi to tabbas yana da ladan wanda yana da ladan bada gudunmuwan nan yana da ladan wanda ya aiki da shi da wanda shi ma ya karantar da wanda ya aiki da shi har zuwa ranar tashin kiyama da mutum ɗaya ka koyawa wannan mutumin ɗaya ya koya mutum goma mutumin nan guda goma suka koya mutum ɗari to kana da kamashar su har zuwa ranar tashin kiyama wannan shine matashiya darasi guda biyu da zamu yi a cikin abin da ya shafi alqur'ani ina fatan mun fahimci ina alqur'ani yasa gaba ko me zamu iya fa'idantuwa da shi bangaren alqur'ani ya rage yanzu alamu ni shawara ko ya kasance yanda aka nema a fara tafsiri ayi tafsirin kamar yanda aka ce ko kuma ya kasance tsarin da nace zan bi wanda aka gani yayi an yi fa'idantuwa da shi sai mu fa'idantu da shi tunda aslan mun zo mun zauna ne don mu fa'idantar da juna kamar yanda nayi bayani tsarin da zamu bi shine zamu tsaya zamu lura akan wani abu wanda yake tahiya ne yau da gobe sai mu dauko aya daya mu fassara ta mu fayyace ta mu buba mu bayyana abin da zamu iya fa'idantuwa da shi a cikin aya ta kan yi aya daya ta daukan mana sati daya sati biyu sati uku muna bayani akan ta shi kuma tafsiri zai kasance abu ne wanda kowa za ya fa'idantu da shi shi wancan karatun lalle da kai wanda idan muna yi sai dai da kai abubuwa wanda sai dai ya saurara a wuce wurin amma dai ba zai fa abu ne wanda ya keɓanci ɗaliban ilimi shi kuma wannan tafsiri in ya aka yi dai za ka fahimci baƙin kuma abu ne za a yi bishi bi tasarsul mun tsaya a nan za mu tashi a nan kuma idan ya kasance da kai abin da za a iya bayyana na daga fa'ida karkashin ayat za mu bayyana karkashinta to mun san ba wanne aka hiso wanda za mu yi insha Allah sati mai zuwa sai mu fara da shi to shi kenan insha Allah kenan sati mai zuwa za mu fara tafsirin to daga ila za mu fara a fara daga bakara to insha Allah Allah kai mu bakara ko fatiha ne insha Allah to Allah kai mu Allah ya mana jagora a cikin abin da muke muhata kuma ya sanya albarka a ciki ya sanya mu fa'idanti da shi kuma ya kasance wannan zaba da muka yi shida ne a gare mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malamman mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoma mu na'am
ina so ku dauko abin da kike mai sani abin da ke jara addini abin da ke fata addini abin da ke akwai tana abubuwa da kike jira wanda ke fata mu da mu sai